الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، منا قرر جدر قديا الله سبحانه وتعالى ليكام وأن يمتشين لهدي در الليتيني يومنا ترق وتنجماد الأولى هجرا من زال الله صلى الله عليه وسلم أنا لشكر دبود لليه لدى أرفئن دهدو أكداية ميلادية a yau muna hudu kenan ko ina jin hudu kenan ko hudu ga watan 12 shekara ta 2022 mun dawo wannan majalisi a gaban da muke karanta wannan littafi Mufsidatul Qulub. Amma idan ƴan uwa ba su manta ba, satin da ya gabata mun dauko wani bayani akan abin da ke da alaka da shugabanci. A muka ce babban manufan haka la'akari da cewa yanzu muna kakani na zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Nan da watanni 2 za a shiga babban zaɓe na ƙasa. Duk da kasancewan mukan ta bayani a har kullun cewa asali demokaraɗiyya ba ita ce tsarinmu ba, ba kuma ita ce tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ba, kuma ba mun yarda da ita ba ne. To amma kuma ta riga ta zama wani tilas, ta zama mana wajibi, domin ta hanyanta ne kaɗai yanzu ake isa zuwa ga shugabanci. To kenan za mu karɓe ta gwargwadon yadda za mu amfana da ita. Ba za mu bari rashin yinta ya cutar da mu a addini ko a rayuwa ba, ba kuma za mu zaƙe a cikinta kamar ita ce asalin shari'an Allah ba. Za mu karɓe ta kamar yadda abin da malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, ita lalura akan kaddara ta gwargwadonta. Gwargwadon abin da za mu iya amfana da ita addini da rayuwa za mu yi ta. Yadda muka ga za ta cutar da addininmu da rayuwarmu, ta ci karo da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma za mu yi watsi da ita. Ka'idan kenan. Ba irin wannan babi ne mukan tunatar da kawunanmu irin salon shugabancin da ya kamata a ce mu samu a matsayinmu na al'ummar musulmi. To sakamakon haka ne muka faro waɗannan bayanai a sati da ya gabata, wanda a gaban farko mun jero waɗansu kalmomi wanda yake duk cikin waɗannan kalmomin a larabce suna nuni zuwa ga shugabanci, ko dai babban shugabanci ko ƙaramin shugabanci. Amma duk dai in ka tattara su, shugabanci take nuni zuwa gare shi, kamar lafazin khilafa ko imama ko imara ko wilaya ko ri'asa ko ri'aya ko ƙiyada ko sultana. Duk cikan dai waɗannan kalmomi ko mulk ko hukum, duk cikansu dai suna nuni ne zuwa ga shugabanci da jagoranci. Waɗansu kalmomin a nan suna nuni zuwa ga shugabanci a mataki ne faɗi, waɗansu kalmomin suna nuni zuwa ga shugabanci komin ƙanƙantansa. Amma duk dai kuma idan ka tattara su ga baki ɗaya, to za ka iya kiransu as-siyasa. Duk waɗannan kalmomin kana iya tattare su ka dunƙule su ka ce musu as-siyasa. Kamar yadda nake bayani cewa siyasa kalma ce wacce take mun hausantar da ita, amma asalinta larabci ne. Shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kanat banu isra'il tasusuhum al-anbiya, su banu isra'il annabawa su ne gogaggun 'yan siyasansu, su ne suke tsaya suna musu jagoranci suna mulkinsu. Kuma mahamma muka jima a nan a siyasa shi ne a tsaya a kan mutane da abin da zai gyara rayuwarsu ya gyatta yanayinsu da addininsu. Wannan shi ne ma'anan a siyasa, a tsaya kai da fata ganin menene zai gyara mutane harkokinsu na addini ko na rayuwa, zamantakewa ko kuma abin da ke da alaka da aƙidoji ko abin da ke da alaka da ibadu ko abin da ke da alaka da ladubba na yau da kullum. Mun kuma tattauna akan hanyoyin da wato addinin musulunci yaya ko kuma ya san da su a matsayin hanyoyin da ake samun shugabanci. Hanya ta farko ita ce hanyar da akan sami masu ruwa da tsaki, waɗanda ake kiransu stakeholders, su tsaya kai da fata su zaɓo wani shugaba daga cikin waɗanda ake son ya shugabanci al'umma. Idan suka yi wannan, to ya lizumci al'umma kuma kowa ya miƙa wuya yayi mubaya'a irin da yadda aka yi masayidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba zaben shi aka yi irin zabe na demokradiya irin wanda muke yanzu ba stakeholders ne majibinta al'amura waɗanda yake al'amura ko kuma a ce al'umma gabaki ɗaya tana komawa zuwa gare su idan wani babban al'amari ya taso su ne suka tsaya suka ce to Abubakar kai ne shugabanmu suka yi mishi mubaya'a daga lokacin nan kuma ya lizinci kowane musulmi ya zo yi masayidina Abubakar mubaya'a idan aka samu shugaba ta wannan hanya la shakka an samu shugabanci kuma wajibi ne akan kowane musulmi ya miƙa wuya sannan hanya ta biyu ita ce hanyar wasiya shugaba mai barin gado wanda aka yarda da tsoron Allahnsa da adalcinsa an tabbatar da cewa babu san rai a tare da shi babban manufansa ita ce maslaha ta addini da maslaha ta rayuwa lokacin da ya ga mutuwa ta kasa masa ko kuma wani abu da zai iya hana shi shugabancin ya bijiro masa to a wannan lokaci yana iya yin wasiya ya ce to na zaben makowa ne idan dai al'umman ta ga lalle ya dace din ta karɓi wannan to shi ma wannan ya zama shugaba a shar'ance wajibi a yi masa biyayya kamar yadda irin yadda sayyidina Abubakar ya zaɓo ma al'umma sayyidina Umar sayyidina Abubakar shi kaɗai ya yi wannan zaɓin da suka ce ka zaɓa mana shugaba sai ya ce to na zaɓo maku Umar wanda aka yi ta kai komo waɗansu suna ganin ya faye zafi ka sayyidina Umar zai tsananta mana sayyidina Abubakar ya ce cikin shi ya fi wajen shi alkhairi na fi ku sanin Umar sai kuma ga sayyidina Umar ya zama alkhairi ga al'umma ga addini ga baki ɗaya to hanya ta uku kuma wanda ake samo shugaba shine a naɗa kwamiti wanda za su yi shawara ya so ya so naɗa kwamiti za a yi ko shugaba mai barin gado ya naɗa kwamiti ko kuma al'umma su ce to mun zaɓi mutum 4, 5, 6, 7, 10 su je su zauna duk wanda suka zaɓo mana mun karɓe shi a matsayin shugaba tamkar dai irin yadda sayyidina Umar ya yi wurin zaɓo sayyidina Usman sayyidina Umar ya naɗa kwamiti na mutane 7 ya ce duk wanda aka zaɓa cikin mutum 6 ya yi amma mutum na ƙarshe na 7 ɗin ya ce ba shugabanci zai yi ba sai dai kawai yana da ƙuri'a saboda idan an kai an komo kar a ce abu ya yi daidaito ya balance a ce wannan uku nan uku a nan gefe nan uku a nan to idan aka kai aka komo a ce nan an samu 4 nan an samu 3 to kaga wanda suka samu 4 suna iya rinjaye shine ya zabo waɗannan mutane a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya alhalin ya yarda da su har sai da yake ce musu da a ce Abu Ubaida bin Jarrah yana da rai to da shi ne zan zabo muku saboda na yi imani da Allah manzon Allah ya rasu a matsayin ya yarda da shi har manzon Allah yake cewa li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma Amir bin Jarrah ya ce kowace al'umma tana da amintaccenta wanda Allah ya aminta da ita ya aminta da shi wato ya aminta da shi a sama kuma amintaccen Allah ne a ban ƙasa ya ce to da a ce Abu Ubaida yana da rai to da shi kaɗai zan zaɓo kawai ce shi ne shugaba tunda manzon Allah ya ba shi wannan lasisin amma kasancewan ba shi da rai to na sanya al'amarin shura shawara ce tsakankaninku sai ya zaɓo sayyidina Uthman ya zaɓo sayyidina Aliyu ya zaɓo Abdurrahman ya zaɓo Sa'ad ya zaɓo Sa'id bin Zaid sannan ya zaɓo Abdullahi ɗan Umar sai wane ne Zubair bin Awwam Hassan Zubair bin Awwam su 7 kenan sayyidina Umar ya ce amma tun anin ku sani cewa Abdullahi bin Umar ba shi da rabo a cikin shugabancin nan ya ce nauyin da na ɗauko ma familinmu ya ishe mu nauyin da na ɗauka in samu shekara da shekaru ina shugabanci wannan nauyin a gaban Allah ta ishe mu a yayyana mana a cikin family da haka Abdullahi ɗan Umar ba shi da rabo a cikin shugabanci shi kawai yana dai da ƙuri'a saboda idan an kai an komo kar a ce uku nan uku nan a samu 4 nan uku nan kawai shi hikimar sayyidina Umar kenan kuma waɗannan tawaga na mutum 7 ana fara zama Abdurrahman bin Auf ya ce tun farko ku sani cewa ba ni a cikin 'yan takarar nan na zama kaina da aka bani a ciki shi sai Sayyidina Umar ya ce cikin ku ne ku samu shugaba cikin waɗannan mutane shida to nan take Abdurrahman bin Auf ya janye kanshi ya ce ba ni da rabuwa cikin shugabancin nan dan haka yanzu ya rage ɗan takara sauran mutum biyar shi ma Zubair bin Awwam shi ma ya zama kanshi haka nan dai aka bi har da ƙarshe dai ya tabbata aka tsaye da Sayyidina Uthman shine khalifan Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma wannan shugabanci ya lazimci kowa a cikin al'ummar musulmi wajibi ne kowa ya zo ya mika wuya to idan aka samu shugaba ta wannan hanya shi ma ya dace har shi ne nake bayanin cewa anan ne waɗansu suke ganin kamar irin tsarin nan na demokradiyya yayi daidai da wannan ba kuma ba su yi daidai ba shi wannan tsari za a zabo masu hankali ne masu ilimi waɗanda suka goge a wurin fahimtar rayuwa suka san Allah suka san al'umma ba su da wani san rai a cikin al'umma wanda yake al'umman duk idan sun kai sun komo gare suke mai da al'amara ko al'amarin addini ko al'amarin rayuwa sai a sanya su su zama wakilai sai su je su zabo shugaba shi ko irin wannan tsari na demokradiyya kaga tsari ne da mutum zai fita tallata kansa muna kuma sanar cewa duk wanda ya nemi shugabanci da kansa to Allah baya taimakonsa kamar da zamu karanta a cikin hadisi nan gaba kadan sai dai a waɗansu wurare ɗan tsararru mutum yana iya neman a ba shugabanci idan ya cancance ta to mutum zai fita ya bayyana kansa ya tallan kansa har kai ka rika ma jin kunya mutum yana cewa ku zabe ni kun san ni ne kaza ni kaza ni kaza ai da abin kunya ciki babu yadda za a addinin musulunci goye bayan irin wannan tsarin to sannan kuma har suka ƙara da cewa wai kana da wato kana da ƴanci wai na faɗin albarkacin baki kana iya sukan wanda ka ga dama ka suka kana iya zagin wanda ka ga dama ka zaga kana iya taɓan mutuncin wanda ka ga dama ka taɓa mutuncinsa kaga wannan duka bai daidai da koyarwar addini ba wannan ya fi kama da maguzanci ne da tada irin na turawa ɗan mulkin mallaka amma ba tada ne na addinin musulunci ko kuma karantarwarsa ba to sannan shi a cikin demokradiyya za ka ga da kare da doki duk matakin ƙura'an su ɗaya ne da kare da doki da wani babban malami da wata kasurguman karuwa duk ƙura'an su ɗaya ne ƙwara ɗaya ne tak wancan babban malamin ƙura'an shi ɗaya ne wannan gogaggiyar karuwan ita ma ƙura'an ta ɗaya ce za ka wannan malamin bai ɗori akan wancan karuwan ba ko kuma wancan ƙwararre wurin ilimin ko da ilimin zamani ne da wanda bai karatu bai ma san inda duniyar ta sa gaba ba amma kuma duk dai matakin ƙura'ansa da darajarsa guda ɗaya to kaga wannan akwai rashin kan gado a ciki akwai wanda bai ma san inda aka sa gaba ba bai san ina aka fito ba bai san inda ake ba bai san abin da ake son a cimma ba to sai kuma ɗauko wanda yake shi yana iya ma tsara gwamnati inda yake zaune ɗin kawai ka ce tsara yadda gwamnati za ta gudana zai iya tsara maka yadda gwamnati za ta gudana kuma duk sai a ce duk ƙura'ansa iri ɗaya kaga ai bai daidai ba to al'ayyan ba irin wannan tsari ne na demokradiyya ba to hanya ta hudu da ake samun mulki shine hanyar juyin mulki abin da yasa dole a kawo shi saboda yana faruwa a cikin al'umma to idan dai mutum ya juyin mulki kafin ya kai ga gaci in aka kama shi wani hukuncin shi kisa ne kamar da hadisi suka zo a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan kanku na hade kuna dunkula karkashin shugabanci sai wani ya zo ya nemi ya raba kanku ya juye mulki annabi ya ce ku kashe shi ko waye ayyan kana ko uban waye a kashe shi to amma yanzu yayi juye mulkin kuma ya kai ga gaci ya karɓi mulkin to a lokacin shi kuma addinin musulunci cikin manyan manufofinsa shine yana rufe kofar zubar da jini yana rufe kofar tashin tashina yana rufe kofar salwantar da dukiya to tunda ya riga ya karɓi mulkin to addinin musulunci kuma ya wajabta ma kowa ya bi shi as-sam'u wa ta'a in ya faɗi a saurara aji in kuma ya ce ayi to ayi sai dai in ya umarni da saban Allah a wannan lokaci ba za a yi mishi biyayya ba amma babu wata kofa cikin kofofi da addinin musulunci ke yarda da fito na fito da shugabanni babu wannan kofa saboda irin sharrin da hakan zai haifar to ya ninninka abinda ake ganin za a iya cimma na maslaha mukan ta bada misali da qadiyan boko haram dai a cikin mutu taso duk da kasancewa an musu ba daidai ba aka kashe musu mutane aka yi wane ne, to da sun yi haƙuri sun ɗauko hadisai waɗanda suke nuni akan cewa za a samu shugabanni azzalimai suna dukanku suna ƙwace dukiyanku, amma ku yi haƙuri ku yi musu ɗa'a har sai mun haɗu da ku a Al-Kawthar. Haka manzo Allah ya ba da shawarwari. Idan ka duba Kitabul Imara a cikin Sahih Muslim ya kawo hadisai sosai akan irin waɗannan abubuwa. Za ku samu a bayana akwai shugabanni za ku ganin asara suna fifita kansu a kanku da dukiyan ƙasa da damammaki da ake da shi da duka nasu ne. Har ma a wani hadisin yake cewa wa in akhadha malaka wa daraba zahraka, ko da wannan shugaba yana dukanka yana kwace maka dukiya, annabi ya ce ku yi haƙuri da su har sai mun haɗu da kowa Al-Kawthar. A wata riwaya ya ce ku ku ba su haƙƙin da Allah ya ɗora mu, amma ku na ku nema a wurin Allah. Duk hadisan nan suna cikin Sahih Muslim fa. To kaga da Boko Haram sun yi haƙuri sun bi shawaran annabi sallallahu alaihi wasallama, to da ƙila haka bai faru ba, amma sai suka kasa haƙuri. To daga rigiman Boko Haram zuwa yanzu rayuka guda 100,000 ne kake tsammanin an kashe ta sanadiyar rigiman Boko Haram. Allah kadai ya san rayukan da aka kashe, Allah kadai ya san rayukan da aka kashe. Duk cikan wannan sai da muka shiga cikin halin tsoro. Saboda mene? Saboda Boko Haram ta tono hukuma. Da ta yi haƙuri rayuka mutum 5-6 da aka kashe mata, to roƙi Allah ya gafarta musu. To sai suka kasa haƙuri, sai suka ɗaure yaƙi. To yaƙin kaga irin yadda ya haifa. Galibinsu dai an kashe su. Galibinsu an kashe su. Sannan waɗanda ma ba su ji ba ba su gani ba, har sai da ta kai ga yanzu a ganka da gemu ma kana jin tsoro me zai faru. Har sai da ta kai ga a gidajenmu ba fa a waje ba. Ba wanda ya fito ce zan yi yaƙi ba, a gidajenmu ma wuƙa wannan da matarka take yanka albasa kana jin tsoron ka aje shi. Wuƙa. Daga rigiman nan ne Allah kaɗai ya san iya rayukan da aka kashe. Kuma gashi nan har ya zuwa yanzu duk wannan ɓurɓushin Boko Haram ne fa. Duk waɗannan matsalolin da kake gani ɓurɓushin Boko Haram ne. Da harkan kidnapping da harkan wane ne, duk Boko Haram ne ta buɗe ƙofan sharrin. Aka shigo da makamai ƙasa, aka yi fito na fito, aka yi ta wane ne, gashi nan har ya zuwa yanzu Allah kuma kaɗai ya san lokacin da zai tsaya. Kuma dukiya miliyoyin nawa aka salwanta. Wanda dukiyan da aka keɓe a yi wancan yaƙi, ƙila da an gina ƙasa ne, to da an ci gaba. Da malaman jami'o'i ƙila ba su gajin aiki ba, da an samu dukiyan da za a ba su. Da likitoci a bara kenan da suka shiga yajin aiki, ƙila su ma da ba su shiga yajin aiki ba, ƙila da an samu dukiyan da za a ba su. Amma rigiman Boko Haram ta mai da mu can baya. Ta mai da mu can baya. Saboda mene? Saboda an ɗaura yaƙi da gwamnati kuma dama sharrin da yake haifarwa ke. To amma dai idan mutum ya juyi mulkin ya riga ya kafa gwamnati, to shikenan kowa sai ya miƙa masa wuya. Amma in kafin ya kai ga kafa gwamnati ne, to gwamnatin da ke ci ɗin ta yaƙe shi har sai ta karya shi, ko da za ta kai ka duk ta ƙarar da su ne, wannan babu laifi a shari'ar musulunci. To duk da kasancewan addinin musulunci ya ƙyamaci mutum ya kwaɗaici shugabanci, ya ƙyamata ƙwarai da gaske, kar ka zama kana da marmari akan shugabanci. Wannan ko shugabancin ko da tafiya ce ta haɗa, za ku yi tafiya daga nan zuwa Sokoto ne, zuwa Bauchi ne, zuwa Kano ne, ko zuwa Kaduna ne, a ce to waye shugaban tafiya, sai ga wani yana marmari a ce shi ne shugaban. Addinin musulunci bai san haka. Kaga dai wannan ƙaramin shugabanci ne. Ɗan shugabanci ne cikin awa 2, 3, 4, 5, 6 an gama shi. To amma addinin musulunci yana ƙyaman irin wannan shugabancin. Yana ƙyama. To ballantana yanzu a zo a ce ga wata cibiya kai ne shugaba, kar ka taɓa marmarin wannan, kar ka taɓa faɗayin wannan. In kana da hali da za ka zame ka samu wanda ya fi ka dacewa ka samu. In kuma ƙaddaran Allah ta hau kanka cewa babu mafaka sai ka yi shugabancin nan, to ka nemi taimakon Allah. Amma kar ka ɗaga kai don a ganka a baka. Kar kuma ka zuciyanka ta riƙa fassara maka cewa ka iPad ina ganin faka mun na gaskiya na cancanta, ya kamata in je in nema. Ya kamata in je in nema. Saboda irin haɗarin da shugabanci yake da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gaya ma Abdurrahman bin Samura, yace kar ka yadda ka roki a baka shugabanci, kar ka yadda ka roka haka, saboda in aka baka ita alhalin kai ka roka a baka, manzon Allah ce sai Allah ya baka da ita, wakilta ilaiha, sai Allah ya kyale ka da wayanka. Shi ne muke cewa idan ko Allah ya kyale ka da wayanka a cikin al'amarin shugabanci, to ko shugabancin gidanka ma sai ya gagare ka. Inda duk kake jin kana da wayau da tsare-tsare da hangen nesa, sai Allah ya cire tallafin shi a kanka, sai ya kasance karamin abu ma ya fi ƙarfinka. Me yasa an baka da wayanka da dabaranka? A cikin hadisi manzo Allah yana addu'a, wala takilni ila nafsi tarfata ayn, ya Allah kada ka bani da wayauna ko da kyaftawan ido ko abin da ya kasa da haka. Amma in kuwa aka baka shugabanci alhalin ba kai ka nema ba, baka daga kai don a ganka a baka ba, baka kuma rubuta application a baka ba, baka je ka sai form domin a baka shugabanci ba, an gane ya dace, mutane suka zo suka ce to mu kai muke so ka shugabance mu, ka kawo duka hanzarin da zaka kawo, suka ce wajibi din da kai ne zaka yi, sai suka ce to mu je mu sai mishi form ya ciki, sai suka sai maka form, sai ka nemi taimakon Allah. A wannan lokaci Allah zai baka gudunmuwa, Allah zai baka agaji, amma kai ne a ce ka je ka nema da kanka, addinin musulunci bai san haka. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito. A wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito, manzo Allah ya ce wallahi mu dinnan ba mu ba da shugabanci ga duk wanda ya roka, ko wanda muka ga yana da marmari akan wannan shugabancin. Annabi ya ce wallahi ba mu ba da shugabancin nan ga mutum. Inna wallahi la nuwalli ala hadha al-amal ahadan sa'alahu wala ahadan harisa alayhi, duk wanda muka fahimci yana da kwadayin abin yana so a yi da shi, annabi ya ce to wallahi ba mu ba shi wannan shugabancin. Wannan dai duka yana nuni akan cewa shari'ar musulunci ba ta so ka nemi shugabanci. To me ya sanya shari'ar musulunci take son kai taka tsantsan kar ka nemi shugabanci? Saboda irin babban hadarin da ke ciki, hadari ne sama da duk yadda kake tsammanin hadari. Akwai wani hadisi wanda sayyidina Abu Dharr yake cewa ya Rasulullah ala tasta'amiluni, ya manzo Allah me zai hana ka bani aiki, ka bani wani shugabanci? Aikin gwamnati ma fa shi ya nema, aikin gwamnati ala tasta'amiluni, ka bani aiki mana, ko a bani darakta, ko a bani wani chairman, ko a bani wani abu, ala tasta'amiluni, ya manzo Allah a bani aiki, aikin gwamnati. Ya rubuta application, fa daraba bi yadihi ala mankibi, manzon Allah ya daga hannu ya bige shi a kafada, ya bige shi a kafada. Thumma qala, sai ya ce ya Abu Dharr, ya kai Abu Dharr, innaka da'if, kana da rauni, wa innaha amana, wannan shugabancin da ka gani amana ce a wurin Allah, wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama, kuma ranar tashin alkiyama sai ta zama ma wanda ya karbe ta khizyun, walaƙanci da ƙasƙanci, wani dama, sai yayi nadaman da ya shugabanci a duniya. Illa man akhadha bi haqqiha, sai dai wanda ya karbe ta da haƙƙinta, wa adda allazi alayhi fiha, kuma ya bada amanan da ke wuyan shi a cikin ta. Kaji wannan hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito, yace kada kai ganganciya sai da ya bige shi saboda girmama mishi abu. Yace ka ganka nan kai da'if ne. Al-Imam Adh-Dhahabi ya fassara mene manzo Allah ke nufi da cewa Abu Dharr da'if ne. Da'if ba wa da'if ne imani ba, ba da'if ne na imani ba, da'if ne na gurin iya jagoranci, wanda tsananin shi ya yawa to da'if ne, hakanan wanda sauƙin shi yawa da'if ne. In kana tafiya da mutane za ka ga wani ya fi zafi, to wannan aka ba shi mulki zai azabtar da mutane ne a banza. Wani kuma ya fi sauƙi, shi kuma zai gurɓata al'umma ne da sauƙin shi. A wani lokaci ma za ka ga wani ga imani amma bai da wayau sosai, ana yin shi wayau, shi ma nan da'if ne. Za gan shi in dai gurin imani ne, kowa yana kyautata mishi zaton cewa kai wani na Allah, wani akwai tsoron Allah, wani akwai taka tsantsan da duniya, amma ana iya zuwa cikin sauki a yi mishi wayo. Idan wani ya zo ya shamur yi rantsuwa, wani ma ya kuka, wata ta kuka, sai ya karya mishi zuciya. Sai ya karya masa zuciya, sai ya je a yi ma shugabanci hawan kawara. Ko kuma idan ya zama ba shi da azima, ba shi da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya, dan abu ƙanƙani na iya sa ya kwane kasa bacci. Sananan kana sai ka ji an ce shugaban ku ya kama da hawan jini. Sai a ce ciwon zuciya ma ta kama shi. Yana kwana da bakin cikin jama'a, yana tashi da bakin cikin jama'a. To duka wannan da'afu ne, rauni ne. Rauni ne. To shine sai Sayyidina Abu Dharr yake cewa manzo Allah ya ce mishi kai da'ifi. Saboda shi da'ifi ne, ba shi da ƙarfin hali, wato wurin rangwantawa. Shi ya fi karkata zuwa ga tsanani ne. Kar ku manta Abu Dharr shi ne wanda a fahimtar shi fa haramun ne ma ka tara kuɗi ya kai gobe. Ko kuma manta wannan fahimtar tasa. Yanzu ka tara kuɗi a ce yau kana da 100,000 ya kai gobe, a fahimtar Sayyidina Abu Dharr ka yi haramun. Sauran sahabbai sun wahala da Sayyidina Abu Dharr. Daga ƙarshe Sayyidina Usman ya kira shi ya ce Abu Dharr yanzu. Don Allah Abu Dharr, in baicin ya halasta a tara kuɗi har yi shekara, me yasa Allah ya shar'anta zakka? Zakkan dukiya ko zakkan tumakai, ai kowanne yana da nasibin shi, yana kuma da lokacin da ake fitar da shi. Na dukiya dai kowa san sai ya shekara. To da Allah bai yarda dukiya ta shekara ba, amma yi maganar zakka? Ai ba za a yi maganar zakka ba. Kawai sai dai a ce duk wanda ya tara duki, shi yana kafa hujja da ne wallazi ne kana zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirun bi azabin alim. Duk wanda ya aje kuɗi, zinari ko azurfa ko abin da yake tsaya a makofinsu, bai ciyar da wannan dukiyar a tafarkin Allah ba, to a yi mishi bishara da azaba. A yi mishi bishara. Da haka shi yanzu idan ya zo kuka gaisa, me ye wancan? Ka ce wallahi buhu biyu ne na shinkafa na adana, ina da bikin ƴata wata mai zuwa. Biki? Zai ce wallahi ka yi haramun. Ka fito da shi kawai ka raba matalakawa bayan Allah. Yanzu idan irin wannan kuka bashi mulkin ku, ya kuke ji za a kwashe? Wallahi sai ya tatake gwamnatin tarayya. Kun gane? Sai ya tatake gwamnati, sai ya bar gwamnati ko asiba ta da shi. Ba'af ɗin kenan. An taɓa samun irin wannan sarkin a ƙasar Saudiya, cikin sarakunan nan, cikin yayyin sarki Fahad. Ina tsammanin ko Malik Khalid ko ba Faisal ba ne dai, ina jin Malik Khalid ne. Ina tsammanin shi ne wannan sarkin. Daga ƙarshe, saboda shi abinda suke kiran shi, wanda ya kyautata mishi zato yana cewa mutum ne mai sakin hannu. Wanda ya munana mishi zato yakan ce mutum ne almubaziri. Irin kyautan da yake yi daga cikin asusun gwamnatin tarayya, sai da aka kai da ya tattake asusun gwamnatin tarayya kaf, abin da ke cikin asusun gwamnatin tarayya kamar ka ce bai wuce 2,000 ba. A irin gwamnatin Saudiya. Ila an gane yayin sarki Faisal ne, kafin sarki Faisal ne. To ƙarshe da gidan sarautan, da gidan malanta suka zauna aka yi mitin. Aka ce in aka bar wannan ya ci gaba da mulki, ƙasar nan ba za ta tsine komai ba. Suka yi ittifaki a sauke shi daga shugabanci. Ba'af ɗin kenan ai. Shi ne irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Dharr. Shi ba'af ɗin shi kuma a gurin takurawa ne. Yau Abu Dharr ya karɓi mulki, a ce mishi ga wani zai kwana da buhu ɗaya ne shinkafa ko masara, duk sai kun je gidan yari. Ko kuma ta ƙwaƙwace muku wannan dukiyar. Ya ganka yau misali ka ɗan siyo mota, ina gaya maka gidan yari zai kai ka. Zai ce wannan shan take ma duniya ne. Shi kun san shi bai sam ya ce la hajata li fi dunyakum, ban da rabo a cikin wannan duniyar taku. Ya faɗi wannan ne lokacin da waɗansu daga cikin ɗalibansa suka ce mu je mu tuntuɓi malam, rigan shi guda biyu ne kwata-kwata a duniya, mu je mu tuntuɓe shi cewa muna da buƙatun mu ɗinka mishi riga. aka ce Allah ya gafarta sahabi muna da bukatun mu dinka maka riga yace rigan ne yace Allah bani tufafi guda biyu a duniya ɗaya ina sawa kullum ɗaya kuma idan zan yi baki ko kuma zan je juma'a ko idi yace sannan gashi Allah hore mun dan daki na guda ɗaya ciki ɗaya ne yace Allah bani jakin da nake hawa dan tafi da awata a kauye ko da sauransu ga matata ga ɗana Allah bani yace to me nake nema a duniyan kuma yace la hajata li fi dunyakum in dai wannan duniyan ne kazantacciya ba inda bukatanta to irin wannan ya kake ji idan ya zama shugaba to shine ma'anan da'if din shine ma'anan da'af din da manzon Allah ke nufi sai yace sannan ita za ta zama amana ce gobe kiyama kuma walakanci ne sai me ita yayi nadama wato jama'a in akwai wanda zai gane wannan nassan baran dan Najeriya ne tun kafin a je gobe kiyama muna ganin waɗanda suka samu matsayi nau'i daban-daban cikin shekara hudu shekara takwas amma sai kaga wani ya kare a gidan yar duk an gama mishi fallasa da walakanci EFCC taujiji da shi ko ICPC kaga mutumin da jiya ana sa jiniya in yazo gurin ne ya shigo nan to an rufe kofa ba wanda zai shigo in yi magana babu sama da shi in ya sa hannu ba abin da ba za a yi ba amma kuma sai kaga wannan mutumi ya kare a gidan yari gidan maza wai gidan gyaran hali kamar yadda suka canza mishi suna a yanzu gidan gyaran hali akwai gwamnan da na tuna sai da na ganshi an sa mishi handcuff haka ya gama gwamnanci daga gidan gwamnancin kuma sai gidan yari aka gama mishi fallasa aka tona mai asiri aka kaskantar da shi wani gwamnan a kama shi a kama 'ya'yan shi ya rasa yadda zai saka kansa duk abin da ya je tattaro a gidan a cikin mulkin da wanda ma ya samu ta halal duk EFCC ta kwace gashi an bata mishi suna don Allah da kai wannan da abakka kana dan business dinka kana dan samun rufin asirinka ka tafi a haka da kai gwamna ka dawo ai maka irin wannan walakancin wannan yafi to amma kaga sai wanda ya hankalta to a duniya kenan ta zama khizyun wa nadama da jona an ce maka shugaban wata ma'aikata ne an yanke mishi hukuncin shekara kaza a gidan yari an kamo 'ya'yan shi an kamo matan shi an yi wani irin tozarci da walakanci ya wuce wannan akwai ma kwanan nan da ya wuce kwana uku nan zuwa hudu ba nake ji a radio akwai wani wanda yake ya zama ko VC ne a wata jami'a ya zama VC a wata jami'a amma wai an kama shi da laifi yanzu an daure mishi hukuncin daurin shekara 35 don Allah da kai VC shekara hudu ko shekara takwas ka gama ka wuce gidan yari shekara 35 a daidai lokacin da yake shekarunku kuma bai kasa da 50 ba shekarun bai kasa da 50 ba kuma an kai ka gidan yara zaka shekara 35 da a ce an baka a matsayin ordinary lecturer kawai ka shiga in aka biya albashi kai ma a baka albashinka don Allah wanne yafi to azaban gidan lahira ta fi wannan kaskanci da walakanci ta fi wannan nadama wallahi ni dai ina ga mutumin da a ce kawai kai kawai VC shekaru yan tsararu wai daga nan an gama maka fallasa da walakanci kuma wai EFCC ta kai ka kotu an yanke maka hukuncin shekara 35 a gidan yari sama da rabin rayuwanka kila ma Allah bai kaddara ma za ka kara wannan rayuwan a duniya ba wanda ya kai shekara 50 wani shekara 35 kuma ake tunani kenan kun rabu da matanka kun rabu da 'ya'yanka an dai tsane ka a cikin dangi a cikin family yanzu kawai an yi bankwana da kake shin shekara 35 an kashe ka da ranka to da a baka wancan mulkin sannan wannan walakancin da nadaman ta fada maka da a baka ordinary ma baka da aikin gwamnati don Allah wanne yafi to shine annabi ke gaya mishi cewa ranan tashin alkiyama mulki khizyun wa nadama kaskanci ne da nadama ran tashin alkiyama sai annabi ya ce illa man akhadha bi haqqiha sai da wanda ya karbe ta da haƙƙinta wa adda allazi alayhi fiha kuma ya bada haƙƙin da ke cikin ta kenan ba kowa ne ba zai nemi shugabanci ba akwai wanda tabbas ya halasta ya nemi shugabanci idan ya cancanta kofa ta farko kenan sannan kofa ta biyu kuma in ya cancanta an ba shi shugabancin to kuma ya bada amana da ke karkashin ta ya adalci adalci shine ya aje komai a mahallansa kar san rai ko san kai ko dasawa ko kiyayya ya hana shi aje abi inda ya dace kun gane batun da kyau akwai wanda yake kila ku ba kwa dasawa da shi amma kuma shi yafi cancanta ya zauna a wannan matsayin sai kai amfani da mulkin ka ce to wallahi ba zai zauna ba kaga wannan an sa san rai kenan da san kai shine sai kaga an dauko wadanda ba su cancanci wayansu rike makamai ba an babbasu wadansu manya-manyan ma'aikatu fitaban dambandan suna cutar da kasa suna cutar da yan kasa to kaga wannan ba daidai bane da haka na farko dai in aka baka shugabanci ya zama ka cancanta sannan na biyu kuma kai adalci wannan shine sharadanta guda biyu ka zama ka cancanta sannan kai adalci in aka baka ta hanyar alfarma baka cancanta ba aka yi maka alfarma aka baka kana ganin kamar an ce nake ka wallahi an dauko maka khizyun wa dadama kaskancin gobe kiyama da nadama mai tsanani da ba za ka taba fita daga ciki ba ranar tashin kiyama yasa an kasan an baka baka cancanta ba ka subulbule ka gudu kar ka yadda ka karba kar ka ka yadda wani yana ganin to ai kai ne ai zaka ka kyale musu in kayan su kana yi isharar cewa a ga a samu wani wani yafi ni cancanta wani yafi ni kaza wani yafi ni kaza ka kuma hada musu da addu'a amma wani yana ganin alfarma ce an dauko an ba shugabancin da bai cancanta ba to nadama ce gobe kiyama kuma ko da shugabanci na kan hanya ne daga nan zuwa Kaduna an je an dawo sai ta zama ka sai zuwa nadama sai dai in ka cancanta a wani hadisi manzon Allah ce ala kul wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk cikan kuma kiyaye ne kuma kowa Allah sai ya mishi tambaya akan abin da ya bashi kiyo sai annabi ya fara bin abin dalla dalla sai ce fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in shugaban da ke shugabantan mutane makiyayi ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma gobe kiyama sai an mishi tambaya akan shugabancin da aka bashi ba kawai zai zo ya tafi a banza bane ka mulki mutum miliyan 6-7 ko mutum miliyan 10 ballantana a ce ka je mataki na ƙasa ka mulki mutum miliyan 230 dabbobi Allah kadai san iyakan su ka ce wai zaka sha wallahi ba zaka sha ba sayyidina Umar yace wallahi ina jin tsoron kada in zauna ban gyara hanyoyi ba jaki a ƙasan Yaman yayi tuntube gobe kiyama Allah ya tsaye da ni na tuma na akan jaki fa wanda muka dauke shi ganta lalle to yana jin tsoron ya za su kwashe da Allah ba a gyara hanya ba ƙasan Yaman Allah ya ce me yasa baka gyara hanya ba har jaki ya tuntube to shugabanni suna da aiki a gaban su wallahi suna da aiki je ina kan hanyar Abuja hanyar Abuja a arewacin Najeriya babu hanya mafi nagarta mafi daraja daga dai Kano zuwa Abuja a arewacin Najeriya babu hanya mai daraja kamanta to kuma ban ga hanya mafi lalacewa kamanta ba daga Kaduna zuwa Abuja tafiyan awa 1 ne tsanani da rabi amma tafiyan ta koma na awa 3.5 to sau tsabar rashin kyan hanya rayukan da take ci Allah kadai san iyakan su dukiyan da take ci Allah kadai san iyakan su kwanaki can nayi tafiyan zuwa Abuja a gabana wannan ba wai akan a gabana motoci biyu suka yi hadari akan ido na mu muka tsaya muka fito da mutane daga cikin hadarin dayan kuma dayan tsallaken mota ta hadari wannan a gaban mu ne mota ta zo ta wuce ga ta nan kirki ta fada rami ta ji Allah ma rufa asiri wata kato mota bata taka ta ba haka nan motan ta tsatsala ta je mu muka je muka fito da waɗanda suke cikin mota duk wannan ba zai tafi a banza ba ba zai tafi a banza ba akwai tambaya akan sharanin tashin alkiyama shi yasa nake mamaki kaga mutum ya zo yana cewa ku bani shugabanci ku bani shugabanci wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne daga Kaduna zuwa Zariya nan kadai Allah kadai ya san adadin rayukan da suka salwanta cikin shekara uku shekara uku da suka wuce, rayukan da suka salwanta, dukiyar da ta salwanta, Allah kaɗai sun iyakansu. Lokaci kuwa wannan ai ba ma a magana. Ko ni jiya sai da ni kusan awa uku kawai a cikin gosulo. Sai da ni awa uku a cikin gosulo. Lokutan da wannan abin ya ci, duk abin tambaya ne fa gobe kiyama. Da su Malam Musa nan kullum suna shiga Kaduna. Wani lokaci ta rufe sai a awa hudu biyar. A farko-farko na san har awa shida awa bakwai an riƙa yi. Duk wannan kuna jin zai tafi a banza, babu tambaya kan shi gobe kiyama. Shugabanni, shi yasa in kana da yadda za ka yi kakka zama shugaba to kai. A gefe guda kuma za mu zo kan shi. In baka zama shugaban ba, to kar kuma ka tashi shugabannin da zagi, sai ya kasance abin da suka yi ɗin ka kwashe musu zunubin. Sai ya kasance ba mage ba miyau. Kai baka yi shugabancin ka ji daɗi ba, amma kuma zunubin shugabannin duk ka gama tatakewa. Saboda kullun zagi ne, kullun aibantawa ne, kullun zagi ne, kullun cin mutunci ne. Wannan kuma yana daga cikin rashin ladabi da rashin mutunci. Irin yadda aka ce wani matashi ya zagi matan shugaban ƙasa, wannan indiscipline ne, rashin wallahi rashin da'a ne. Dole a hukunta irin wannan. Ba jaraba ya ajana aike da shi ba, ko aikin haji zai tafi wallahi a hana shi a tsaya a yi mishi hukunci. Ya zama mai ladabi da biyayya. Yaro kana ɗan ƙanƙani kana cin mutuncin manya? Ila kun gane, ba daidai ba ne. Indiscipline ne, rashin ladabi da biyayya ne. Mu a iya gwagwarmayar da muka yi a iya ɗan tsirarin shekarunmu, wallahi samun ka ga ƙasa wanda 'yan ƙasan suke zagin shugabanninsu irin Najeriya yana da wahala. Za ka je ƙasashen duniya da dama sai ka ji na ka ɗauko babin shugabanninsu ko da suna musu ba daidai ba, za ka ba sa fitar da sauroransu, ba sa zagin shugabannin. Amma ɗan Najeriya ya riga ya saba da rashin ladabi da rashin mutunci. Shugaban shi ma zagin shi zai. Wai an ce mishi a demokaradiyya kana da 'yancin magana. Wallahi manzon Allah bai baka wannan 'yancin ba. Fal yaqul khayran aw liyasmut. Ko dai ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Sai dai ko in za ka yi gyara ne. Ko gyara ne aka ce ka san irin salin yadda za ka yi musu gyara fa. Ba wai ka zo kan minbari ka jiran mu shugaba. Ka zage shi ka yi mishi wankan tsarki. Dalibai suna ta tafa maka. Suna ta maka waɗansu abin nan. Allah ya tsare ka. Duk wannan Allah ba zai tsare ka da wannan ɓannan ba. Ba hanyoyin da ake bi gurin gyara kenan ba. Kila an gane. Kuma idan aka kama ka aka yi gidan yaro da kai shi kenan. Shiru. Ko naira 500 ba wanda zai ce to a kai ma iyalin malam. Kaga mu ne muka yi ta zuga shi ya ta zage shi. Yanzu gashi abin ya ta rikice mishi. To mu tattara ko da 10,000 ko 20,000 mu je mu kai ma iyalin shi. An gama da babin kenan haka za a basu cin uku ba da wahala. Kuma gashi baka da wata lada a wurin Allah. Baka da wata lada a wurin Allah. Shi yasa mai littafin Tabiul Ghafilin da yake kawo yake cewa akwai waɗansu masu da'awa. Haka ya kawo yace akwai waɗansu masu da'awa waɗanda za ka ga suna tsagalgalewa suna zagin shugabanni saboda kawai mabiyansu su riƙa jinjina musu. Duk wannan cikin ƙofofin riya ne. Ka tsaya kawai kai abin da yake tsakankaninka da Allah. In za ka faɗi gaskiya ka faɗi tsakankaninka da Allah. In ka ga faɗin gaskiya a nan gurin ba za ta yi amfani ba to ka ja baki ka shiru ka koma kai ta addu'a. Akwai lokacin da yake faɗin gaskiya ma ba zai yiwu ba. To me za ka yi a wannan lokacin? Ka koma kai ta addu'a Allah ya haskaka musu Allah ya ganar da su. In suka gane shi kenan. Amma wani yana nan shi yana jin ana tafa mishi kai ai shi yasa malam wani shi bai shayin kowa. Wannan shiri ne ne baka da lada a wurin Allah dan ba manhajin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. A wani hadisi manzo Allah yana cewa min abdin yastari illa wa ra'iya yamutu yawma yamutu huwa khashin li ra'iyati illa harama Allahu alaihi aljanna. Babu wani wanda Allah zai ba shugabanci ko min kankantar shugabancin. Yamutu alhalin ya ha'inci abin da Allah ya ba shugabanci. Bai aje komi inda ya dace ba. Illa harama Allahu alaihi aljanna face sai Allah ya haramta mishi shiga aljanna. Wato sai ya shiga wuta kenan yayi remedial Allah kadai ya san iya shekarun da zai yi ciki. Me yasa? Saboda bai ba da amanin shugabanci ba. Wannan hadisi shi ma al-Imam Muslim. A babin shugabanci kitabu Sahih Muslim yana da muhimmanci kwarai da gaske.
kitabul imara yana da muhimmanci.
A wani hadisi wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi, al-Imam an-Nasa'i, al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam Abu Dawud suka ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man waliya min umur al-muslimina shay'an, duk wanda Allah ya bashi wani mulki a cikin al'ummar musulmi, fahtajaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim, waɗannan kalmomi guda huɗu kusan duddai suna nuni zuwa ga buƙatuwa ne da talauci da rashi, sai wannan shugaban sai blocking mutane ba su da daman da za su iso zuwa gare shi, ballantana su isar mushi da talaucinsu, damuwansu, buƙatansu, ko kuma ya sani amma ya ƙi yin musu maganin talauci da kakanikayensu da halin da suke ciki na rashi. Manzon Allah ce duk wanda ya wannan ihtajaba Allahu anhu yawmal qiyamati duna khallati wa hajati wa faqati wa faqrihi, shi ma gobe kiyama sai Allah ya rufe mishi kofan da za a magance mishi talauci da buƙatuwan shi da rashin shi, irin yadda ya musu a duniya shi ma gobe kiyama haka Allah zai mishi. Kenan komin sallan shi fa, komin azumin shi na nafila, amma kuma mutane suna kuka wayyo Allah, wayyo Allah, shugaba muna cikin talauci, shugaba mun shiga uku mun bani mun lalace, shugaba ba mu da abinci, shugaba ba ruwan sha, shugaba ba mu da magunguna a asibiti, ba mu da lafiya. Yi haka ya maga sun matsa, yi haka ya rufe ido ya rufe kunnin shi, to haka gobe kiyama Allah zai mishi mu'amala, Allah ba zai saurare shi ba, duk tashin hankalin da yake ciki Allah ba zai saurare shi ba, duk buƙatun da yake kwaɗayinta Allah ba zai saurare shi ba, duk talaucin shi da abin da yake neman ya wadatar shi gobe kiyama shi ma Allah ba zai saurare shi ba. Shi yasa kaga abin daban tsoro fa, daban tsoro, wallahi daban tsoro. To amma kuma duk da haka kuma idan Allah ya sa mutum ya zama shugaba ya karɓe ta da haƙƙinta, saboda ya cancanta ne, irin yadda Annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim, ya ce ma shugaban ƙasa ka bani ni ne minister na agriculture, khaza'inil ardi, ko kuma a ce minister na albarkatun ƙasa, gabaki ɗaya albarkatun ƙasa, ko a bashi ministan albarkatun ƙasa, ce inni hafizun alim, ni ɗin nan na iya kiyaye abubuwa, ko ni ƙeƙe da ƙeƙe na iya kiyayewa, sannan kuma gashi ina da ilimi akan al'amarin nan, ina da ilimin tattali, ina da ilimin kaza, ina da ilimin kaza, ina da ilimin kaza, ilimo ma nake da shi da yawa. To idan mutum ya zama yana da kiyayewa kuma yana da ilimin abin, ya san abin, in ya ga za a kwaruɓa sai ce ku bani ni zan tsara, zan fitar da komi da komi, wannan babu laifi. To ya cika kofa ta farko kenan, to sauran kofa ta biyu shine ya zama kuma al-Imam al-Adil, ya zama shugaba mai adalci, shine muka bayani a baya, kuma komi yana aje shi inda ya dace, ba kawai yana yin abin da yake dama a mulki ba, ya miƙe kafa sai dai ya karye wanda ya ga dama, ya ɗaukaka wanda ya ga dama, ya ƙasƙantar da wanda ya ga dama, ya kusanto da wanda ya ga dama, ya nisanta wanda ya ga dama, kawai saboda maslahar ransa. Irin yadda za ka ga waɗansu sun samu shugabanci, sai ka ga duk an fitar da 'ya'yansu da matansu har ɗanshi ɗan shekara biyu, wai yana karɓan albashi daga gwamnati, albashi ta yaro ɗan shekara biyu, yana nan akwai sunan shi a cikin payroll, ana biyan shi albashi. Kaga wannan kasan ya saki layi, ga masana ƙwararru, amma yana ganin idan ƙwararrun nan suka zo kusa da ni za su hana ni miƙe kafa, ni kuma ina son miƙe kafa in baza mulki in abin da na ga dama, da haka sai ya samu walaka walaka duk ya sa su kewaye shi, wanda in ya faɗi sai ya ce gaskiya ne excellency, gaskiya ne, in ya yanko wata ƙarya shi ƙwarai da gaskiya, shi ya sa mutane ke son ka saboda irin wannan gaskiyar taka. To in mutum ya wannan kaga komin ƙwarewarsa, ko da ya tsallake wancan ƙofan cewa an bashi a matsayin ya cancanta, to yanzu kuma bai yi adalci ba, to shi ma gobe kiyama sai ya faɗa cikin bala'i. To in Allah ya taimake shi an bashi shugabanci a matsayin ya cancanta kuma ga adalci, to shi kuma wannan shari'ar musulunci ce mishi kyakkyawan tattali, kowa daga cikin ya san wancan hadisi wanda Bukhari da Muslim sun rawaito da al-Imam Ahmad da al-Imam Malik ma da sun rawaito da manzon Allah yake cewa ko dan su mutane bakwai yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu ranan su Allah zai mai inuwa tun abugun fari ranan da babu wata inuwa sai inuwan da Allah ya tattala sai inuwan Allah subhanahu wataala mutun na farko shine al-Imam al-Adil shugaban da ya baza adalci shugaban da ya baza adalci irin yadda sayyidina Umar ya baza adalci sai da ta kai ga sayyidina Umar fa saboda tsaban adalci abincin sayyidina Umar shine mafi kaskancin abinci a cikin garin Madina mafi kaskancin abinci aka ce ha ba sarkin musulmi kana sarkin musulmi ka dan rika cin ya dan dadi mana yace ina tsoron in ci mai dadi ne kasance a Madina akwai wanda ke cin kasa da haka gobe kiyama in samu tuhuma gaban Allah to gare in na ci mafi kasan na tabbatar da babu wanda zai ci kasa da haka wa saboda fata ka tsantsane da adalci ka hada da shugabanni da za a yi tafaca ka kawai to sai kirkirwai to za a je Ingila za a je hutun karshen shekara Disamba ya zo Disamba ta zo za a je hutun karshen shekara da shi da matan shi da abokan shi guda hudu da waye da waye da kusan su tara za a tafi Ingila duk a cikin kudin gwamnati za a ɗibi wannan da wannan facaka ka duba irin wannan fi sabilillahi ka san an saki layi kawai an sa san rai to idan mutum ya zama mai adalci yana bibiyan abubuwan nan yadda ya dace to Allah subhanahu wataala kuma zai bashi irin wannan kyakkyawan sakamako ranar tashin alkiyama to har yanzu inda yi lokacin na ga ya ja kuma mun zo gaban da yake za mu faɗi sifofi na shugaba sifofi na shugaba ina ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala azama ta gaba sai mu karkare gaba ke da abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana na'am 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 wato kamar yadda za mu zo gaban Allah ya so ya yadda a gaba wato idan ya zama shugaba yana da waɗansu kwarakwarai ko da na fasikanci ne kamar yadda nake bayani ko da fasiki ne amma kuma mai ƙarfin hali ne jajirtacce ne wurin shugabanci to ka aje shi a gefe guda ga wani shugaban na Allah mummuni mai tsoron Allah amma kuma mai rauni ne irin wancan rauninukan da muka kawo a baya ko da ya faye tsanani ko ya faye lako-lako ko ba shi da lafiya ko ya faye mantuwa za mu ji sifofin shugaban to wanne za a zaɓa a cikin a shar'anci a musulunci to a musulunci za a zaɓi fasikin nan ne fa kun gane za a zaɓi fasikin nan ne kai fasiki kai ne shugabanmu fasikancinka tsakankaninka da Allah amma mu ƙarfinka zai amfane mu kila an gane shi ko wancan mummunin imaninka tsakankaninka da Allah amma rauninka zai cutar da mu ne ko ba ku gane ba haka ka'idar take ga fasiki amma jajirtacce ga mummuni amma mai rauni to shari'ar musulunci ba za ta ce a zaɓi wancan mummunin ba ba mummuni ake nema ba a nan gurin ana neman mai ƙarfin hali ne wanda zai iya taka duk wani azzalimi zai iya ƙwato haƙƙin wanda aka zalunta ba wanda zai buɗe mishi ido shi ne zai amfani al'umma amma shi wancan ƙiyamul lailin shi da azumin litinin da alamis ɗin shi da karatun alƙur'anin shi da yake wannan shi kaɗai zai amfani tsakankanin shi da Allah
nakan tafi ga misali cewa a ƙasar nan lokacin da aka yi zamanin su Sardauna akwai wani bawan Allah mashayin giya ne muna fatan Allah ya mishi afuwa ya yafe masa amma fa jajirtacce ne su suka yi kokari suka hada kan al'umman ƙasar nan musamman in arewacin Najeriya baicin Allah ya taimaki al'umma da ƙarfin su to da tuni an ruguza mu addinin ma da kake takama da shi da ba da kila an riga an raba ka da shi tuni to amma kuma a gefe guda ana iya samun wani mummuni na Allah mai tsoron Allah amma kuma mai rauni ne ana ce mishi tak shikenan sai ya tsorata irin wannan zai cutar da al'umma ne kila kun fahimta yawwa to musamman in kai la'akari da irin wannan zabubbuka da mu muke fuskanta a ƙasar nan to akwai waɗansu ma'aunayyan da in mun zo cikin karatun sufofi za mu ji waɗansu ma'aunayyan tunda dai mun tabbatar da cewa babu wani sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu a cikinsu babu wani malami wanda yake malami ne sananne wanda yake karantar da ɗalibai tsawon lokaci duka dai akan hanya muka tsince su duk akan hanya aka tsince su ai to kawai sai dai ka ɗauko kuma waɗansu ma'aunayyan kuma kai waɗansu auna-aunan amma in kana son ka gane cewa misali ya gwargwadon cikansu to kai ka duba kanka kai ya gwargwadon cikanka ai kowa san kanshi a cikinmu kowa san rashin gaskiyan shi ya san rashin kirkin shi ya san yadda bai mutunta iyayen shi ya san yadda bai taimakon ƴan uwan shi ya san yadda bai kula da al'umman al'amuran al'umma kowanne a cikinmu nan kawai dan irin local rayuwanka na anguwanku ka san irin rashin kirkinka in aka daga kashin a gidanku kowa ya yarda kai mutumin kirki ne ka auna kanka yanzu a gidanmu kawai yanzu kowa ya yarda ni mutumin kirki ne kana iya in kai ma kanka adalci ka ce kai a gidanmu kila bai wuce kashi 30 cikin 100 ne suka yarda ni mutumin kirki bane kila ka gane to a unguwanmu kowa ya yarda ni mutumin kirki ne kila bai wuce kashi 20 cikin 30 cikin 100 ne suka yarda kai mutumin kirki bane to a garinku fa abokan mu'amalanka kowa ya yarda ni mutumin kirki ne sai wahalan gaske ka samu wanda ya cika to kai ma kake tsammanin kana son ka ga wani shugaba cikakke kun gane wannan abin nan dan saboda irin yadda kuke haka Allah ke shugabantar muku da shugabanni inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kai kuma ta kunu wallahi alaikum irin yadda kuke haka ake sa muku shugabanninku to dan haka akwai waɗansu abubuwa da zaka ji mutane su ta kwakulo waɗansu abubuwa shi ma din in ka auna shi ma bai fita daga wannan abin nan din ba to ala ayi hal ba muna neman ne sai mun nemo ina wani mala'ika da yake la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sai dai idan ya zama ga wannan sai mu ga to wanne ne dan daren mu ne ko da dan wayan su dan maki ne 5 6 7 shikenan iya abin da zaka iya yi kenan sauran ka bar mu Allah baka da wanda zaka bige tsaji kace ina da tabbaci 100% wannan zai yi kaza ai akwai gwamnatocin da yake an zabe su akan tabbas duk da yake an wuce wuri ne dama can amma yanzu akwai wanda ya sabi kirji ya ce ina da tabbas din ya iya abin da zaka iya yi kyakkyawan zato sai ka koma gefe kai addu'a kai dai sirrin karka ya zama to ka sa san rai za mu kawo ɗan su hadisi a nan wanda zaka ji hadarin da ke cikin mutumin da zai zabo ni shugaba saboda abin da za a bashi za mu zo insha Allah ta'ala sati biyu zuwa shi ne kawai magana mu dai roƙonmu da Allah kai mana kyakkyawan zabi na alkhairi ya Allah wanda mulkin shi zai kai ga ya taimaki addinin mu ya taimaki al'umman mu ya kauda mana mafi yawa daga cikin matsalolin mu to ya Allah ka zaɓa mana shi koda ba shine muke so ba koda ba shine muke so ba ya Allah wanda mulkin shi zai cutar da musulmi zai cutar da musulunci to ya Allah ka nisanta mu daga gare shi kun koda shine muke so yawa Allah shi taimake mu ya rufa mana asiri wa sallallahu baraka ala nabiyil karim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك